نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da daidai da 18 ga watan Sha'ban, hijira na da shekara 1433, daidai da 8 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 86 daga cikin jerin karatu ta littafin Sahihu Muslim wallafar al-Imam Muslim Abu al-Husayn, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan ma musulmi ba su manta ba, muna karatu a cikin kitabul iman, wato matattara da al-Imam Muslim ya tara mana ainihin wato hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ke bayani akan wasu matsaloli da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai tsaye ya ce wanda ya aikata su ya zama kafiri ko aljanna ta haramta gare shi. Muka ji cewa waɗannan irin hadisai malamai suka ce sakamakon akwai waɗansu hadisan waɗanda sai an haɗa su za a haɗa a fassara su ba sa bayar da hukuncin da ake ji na zahirin hadisan. Ana waɗannan hadisai da ke cewa wanda ya kaza ya zama kafiri, wanda ya kaza aljanna ta haramta gare shi. Waɗannan hadisan galibinsu suna ɗaukar ma'anar kafirci ne na kafircewa ainihin ni'imar Allah. Idan muka dubi wannan kamar yadda nake ta faɗi a baya, ana ƙoƙarin daidaita abu ne daga irin yadda masu zaƙewa daga cikin Khawarijawa suka ainihin ɗauka, da kuma waɗanda su kuma in suka ji irin waɗannan karatuttuka namu sai murna ta kama su. Shi kenan cewa ai in dai mutum musulmi ne, duk ɓamɓarmar da yayi da duk ɓarnar da yayi babu komai, sai a ce a'a, wannan kuma aƙida ita ake kira murji'anci, ita ma ɓata ce. Dan kai musulmi ne bai halatta maka ka saba ma Allah ka ɗauka cewa ba komai, tunda kai musulmi ne, kai kana da la ilaha illallah a baki, ko kuma saboda kai musulmi ne bari ka ci haƙoƙin jama'a kana ganin cewa babu komai, ai la ilaha illallah duk za ta gyara maka komai ranar alkiyama, ko kuma kana da wasu malamai waɗanda suke da wata addu'a mai ƙarfi wanda za su je su ainihin yi maka, dan haka duk zaluncin da kai babu komai. Dan haka abinda wannan karatun yake ƙoƙarin isarwa na saƙonni shine, a matsayin ka na musulmi ka san cewa kai mutum ne mai daraja a wurin Allah, kuma mai daraja ne a wurin ƴan uwanka musulmi. Kar ka sake kai abin da ba daidai ba. Idan ku kai abin da ba daidai ba a bisa kuskure ko kuma wata rakkanwa ta same ka, to kai marmala ka tuba ka koma ga Allah. Kada ka yaudari kanka da cewa ai rahama Allah tana da faɗi, dan haka kai ta saba ma Allah. Kamar yadda kakka ruɗi kanka da cewa yo ai kai kana karatun alqur'ani ko kana adadin zikiri kaza, kakka ruɗi kanka cewa kai ne ɗan wane ko kuma kai ne jikan wane, kakka ruɗi kanka cewa kai kana da daraja kaza a wurin Allah wadda ta isa ta sa Allah ya yafe maka duk wani sabon Allah da kai. Haka kai kuma dogaro da kake da wata aya ko wani hadisi guda ɗaya a hannu, kar ya sa ka kafirtar da musulmi ko ka halatta jinin shi ko dukiyar shi. Kenan kamar yadda nake faɗi kullum, muna kiran musulmi ne a kansu zama moderate. Dama addinin musulunci addini ne na moderation, wato addini ne na tsaka-tsaki, babu zarɓaɓi sannan kuma babu gazawa. Dan haka ita da'awar da muke yi wadda al-Imam Muslim ya shimfiɗa ta a cikin littafin nan yau shekara fiye da 1200, tana kiran kowane musulmi ne ya tsarkake zuciyar shi da Allah da gwargwadon ikon shi. Kar ya sake yayi ganganci wajen zakewa ko yayi ganganci wajen gazawa. Wannan shine sakon. Babin da muke ciki shine babu bayani kufri man qala muturna bin nau'i. Babin da ke bayanin irin kafircin da ke ga wanda ruwan sama ya sauka sai ya ce tauraruwa kaza ta yi ruwa, wani irin kafirci ke ga wannan? muka ji cewa madamar ya kudurta cewa ita tauraruwar ita take saukar da ruwa kamar yadda mutanen jahiliya suke kudurcewa wanda zamu zo mu dan tattauna kadan daga ciki a yau insha Allah to wannan kam kafirci ne domin ya ƙaryata rububiyya ta ubangiji cewa Allah madaukakin sarki ba shi ke ruwa ba amma ainihin wata tauraruwa ce take ruwa abu na farko kenan na biyu idan ya faɗi cewa tauraruwa kaza ta yi ruwa ko kuma tauraruwa kaza ita take ruwa da nufin wata kalma ce wadda take gudanuwa a baki amma ba wai ya kudurci haka bane to wannan kuma kafirci ne na ni'ima wato butulcewa Allah ne bai yi wa Allah ladabi ba a wajen magana to bayan da muka ji hadisin farko da malam ya kawo a yau za mu tashi hadisi na biyu a ƙarƙashin wannan mas'ala da al-Imam Muslim ya ce haddathani Harmalah ibn Yahya wa Amr ibn Sawwab ibn al-Amiri wa Muhammad ibn Salama al-Muradi qala al-Muradi حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب Imam Muslim yace malamin shi mai suna Harmalah ibn Yahya ya ainihi wato karantar da shi hadisi da malamin shi mai suna Amr ibn Sawwad al-Amiri da kuma ɗaya malamin nashi na uku mai suna Muhammad ibn Salama al-Muradi to sai Muslim yace qala al-Muradi shi malam al-Muradi wato Muhammad ibn Salama a tashi riwaya sai yace haddathana Abdullah ibn Wahab Abdullah ibn Wahab ya karantar da mu hadisi عن ابن عن يونس بقال لأين الإمام يونس وقال الآخراني سوق والثورة ما لبن قدابي هرمنا تقني حياء التجيبي تقوم عمر قن أينه صواد العامري سوق سيسكة أخبرنا ابن وهب قلنا هنا ده يتكين دقة للتاف الإمام مسلم وديك إمام البخاري قال ببارة تنتنشي ونا ba wai dan bai sani ba ku kiyaye in ka gance Imam Bukhari baya kaza Muslim yana yi ba wai yana nufin cewa Bukhari bai sani ba ko ka ji an ce Bukhari yana yin kaza Muslim kuwa baya yi ba wai ana nufin Muslim bai san wannan abu bane amma bai dauke shi a matsayin abin da zai saka shi cikin abubuwan lissafi a cikin littafin shi ba ma'ana shine malamai ne guda uku suka karantar da Imam Muslim wannan hadisi dawa daga cikin malaman a tashi riwaya sai yace haddathana biyu kuma daga cikin wadannan malamai sai suka ce akhbarana to Imam Muslim da yazo ya kawo sunayen malaman guda uku sai yace wani haddathana yace su wani ko cewa suka yi akhbarana to wannan tana daga cikin abubuwan da littafin Imam Muslim ya sha bamban da littafin Imam Bukhari Imam Bukhari a cikin littafin shi baya tantance wadannan in yazo sai ya ainihin kawo da lafazin da ɗaya daga cikin su ya faɗi ba tare da ya bambance ba ba wai dan bai sani ba a'a dan bambancewar ba lallai bace ina fata an gane nan Imam Muslim yayi ne dan ya zama ƙarin armashi kawai a cikin harkar ilimi dan haka sai ainihin kala Abdullah ibn Wahab yace akhbarani Yunus الإمام يونس وكرمت الدني حديثي عن ابن شهاب لما لم يش محمد ابن شهاب الزهري قال شيك ابن شهاب يكي سوى حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وكرمت الدني حديثي أن أبا هريرة قال شيك يكي سوى عيدين واتو أبو هريرة ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace alam tarau ila ma qala rabbukum jama'a ba ku ga abin da ubangijinku ya faɗi ba ne? Kala in ba ku gani ba, to ga abin da Allah ubangijinku ya ce, cewa ma an'amtu ala ibadi min ni'matin, babu wata ni'ima da na taɓa yi wa bayina, illa asbaha fariqun minhum biha kafirina, sai wasu daga cikin bayin na wasu waye gari suna masu kafir cewa wannan ni'imar. Allah ya sa kun fahimci ma'anar lafazin, ma'ana duk wata ni'ima, arziki ne na ruwan sama, arziki ne na dukiya, arziki ne na abinci, arziki ne na zaman lafiya, duk wani arziki da Allah madaukakin sarki ya saukar wa bayin shi, sai an waye gari wasu daga cikin bayin Allah sun kafircewa wannan ni'imar, wato sai sun rena, sai sun wulakanta, sai sun yi maganganu waɗanda ba su dace da ladabi ga haƙƙin Allah madaukakin sarki ba. Ya kuluna, sai gaji suna cewa alkawakibu, taurari sun saukar da ruwa, wa bil kawakibi, ruwa yana sauka saboda ainihin saukar taurari kaza. Wannan na daga cikin kafircin da ake samu wasu bayi suna yi bayan ainihin ni'ima daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki ta sauka. Ina fata an gane. To mahalli shahid da yasa Imam Muslim ya kawo wannan hadisin shine, yanzu wannan kalmar da ta zo a cikin hadisin da Allah madaukakin sarki yake cewa illa asbaha fariqun minhum biha kafirina, sai wani yanki na daga cikin bayi na sun waye gari sun kafircewa wannan ni'imar. Shin wannan kafircin ana nufin kafirci na fita daga addinin musulunci? To kaga lafazin wannan hadisin shi kanshi yana bayyana kafircewa ni'imar ne, kangare mata, butulce mata, rashin godiya ga ni'imar. To menene rashin godiya ga ni'imar? Shine rashin danganta ni'imar ga Allah madaukakin sarki. Ba sai ka ce mun gode Allah da Allah ya saukar mana da ruwa, to amma saboda rashin sanin Allah, rashin sanin tauhidi, sai ka koma kana cewa taurarin nan suna ruwa, lallai wannan wata yana zubda ruwa, to wannan ainihin kafirci ne wa ni'imar Allah. To mutumin da ya faɗa haka, ba za ka ce ya kafirta ya bar addinin musulunci, jinin shi ya halatta, dukiyar shi ta halatta da sauran abubuwa ba, sai a ce a abin da ya aikata ba daidai ba ne na lafazi. Jama'a kun fahimta maqsudin da yasa Imam Muslim ya kafa yake tattara mana waɗannan hadisan kenan, don ya nuna mana ire-iren waɗannan hadisan ba a ɗaukar zahirin saƙon da suke ɗauke da shi, ana hukuntar da ainihin musulmi da su. An fahimta? Ana duba tafsiri ne, cikakken bayani game da yadda al'amarin yake. Sa'annan kuma kullum addinin musulunci yana duba sabon shiga musulunci da wanda ya daɗe ya gogu a cikin addinin musulunci. Addinin musulunci yana duba wanda yake da ilimi akan abin da ake magana da kuma wanda yake shi ba shi da ilimi akan abin da ake magana. Ma'anar wannan magana ita ce, idan ya zama kana da masaniyar kaza ba kyau ka aikata ko ka faɗi, yadda musulunci ke kallon ka daban da yadda yake kallon wanda bai sani ba, yadda musulunci ke kallon wanda yake ya daɗe a musulunci ya gogu daban da yadda musulunci ke kallon wanda yake sabon shiga ne ko kuma sabon tuba ne a cikin addinin musulunci. Don haka duk waɗannan hukunce-hukunce ana hukunta su ne da gwargwadon yadda ainihin wato wane ɗin yake. Shi yasa a cikin addinin musulunci babu wata kalma ƙwaya ɗaya wanda yake kowane musulmi in ya faɗe ta hukuncin zai lazince su daidai wa daidai, kowanne sai an dube shi da gwargwadon yadda yake. Mutum ne ya shigo addinin musulunci a jiya, kamar yadda yake ba da jimawa ba, sahabbai sun shiga addinin musulunci, an iso Madina ba daɗe ba sai ainihin rana sai teku sufi, da rana ta kisko wato aka samu solar eclipse, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in haka ta faru a jahiliya me kuke faɗe? Sai suka ce ai suna cewa ne rana ba ta kispewa sai in wani ya mutu babba ko kuma an haifi wani babban mutum. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yanhasifan li mawti ahadin wa la li hayatihi, da rana da wata bayi ne cikin bayin Allah, ayoyi ne cikin ayoyin Allah, ba sa kiskewa don an haifi wani ko don wani ya rasu. To kaga yanzu wannan magana ce da suke faɗinta a jahiliya, gashi sun zo suna faɗinta a musulunci, kamar yadda na sha faɗa mana anan. wannan kalmar mu ma tashi muka yi muka ji gashi iyaye da kakanni a cikin addinin musulunci aka haife mu gaba daya amma kuma mutane sun kan fada haka in rana ta kisse sai kaji an ce to yau wani babban wali ya rasu idan rana ta kisse sai kaji an ce to yau an haife wani babban wali na gaya mana cewa lokacin da Hayya Salasu ya mutu sarkin kasar Habasha kafiri ne arme ne ba maguje ne ba musulmi ba amma lokacin muna yara sai muka ji ana cewa ai saboda shi babban waliyin Allah ne har ma wasu sai suka je suna zarbabi suna cewa ai jikan Annabi Sulaiman ne kabbar jikan Annabi Sulaiman ne amma dai shi ba musulmi bane to ba shi da wata karama ko fiskalin garatin bai da wata daraja a karkashin wannan ko da rana za ta kisse wani wali to babu wani wali cikin makiya Allah a karkashin wannan duk jahilci ne ya haifarwa da mutane haka to ba za ka kafirtar da mutumin da ka ji yayi irin wannan kalmar ba sai dai ka nuna mishi kuskuranta tunda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa man halafa bighairi Allah faqad ashraka wanda duk ya rantsi da wani wanda ba Allah ba to yayi shirka sai ga manzon Allah kuma ya ji sayyidina Umar yana cewa na rantsi da ubana sai manzon Allah yace la tahlifu bi abaikum ku daina rantsuwa da ubanninku to yana daga cikin hanyoyin da ake kawar da ire-iren waɗannan kalmomi daga bakunan musulmi shine karantar da musulmi karantarwa ta gaba daya da kuma karantar da musulmi karantarwa ta musamman kisa wajibi ne malamai a kowane zamani a kowane wuri su samar da yanayin da za su rinka karantar da musulmi daidaikun su da kuma inda za a rinka tattara su ana karantar da su abin da yake koda karatunka bai kai ba to malamai suna karantawa za ka rinka jin hukuncin ɗaya biyu kana rikewa kafin wani lokaci sai zama ka tara hukunci mai yawa amma malamai su taskanta kansu a soraye su ce duk wanda ke son ilimi ya zo malamai su koma bayan gari su kafa tsangayi su ce duk wanda yake son Qur'ani ya zo na'am waɗannan makarantu ne amma ba makarantu ne waɗanda za su samar da gyaran al'umma gaba ɗaya ba to kuma ana so ne al'umma aƙalla koda ba su zama malamai ba gaba ɗayan su to zama suna da kyakkyawar wayewar kai game da addinin musulunci sa'annan ku kuma jama'a da daga cikin abin da yake wajibi akan ku shiri ku daina rena malami don ya tashi a cikin ku domin har ya zama sananniyar magana a ƙasar Hausa cewa malami baya daraja a garin su malami idan a garin su ne sai kaga baki daya ba shi da kima in a ango su ne sai ga baki daya ba shi da kima idan a gidan su ne sai ga baki daya ba shi da kima kimar da yake da zaran ya tafi wani wuri zai same ta sai kaga ba shi da ita a garin su malamin da zai je wani gari kaga ana tarawar jiki akan tarbar shi sai kaje ka samu karshen ta a wannan garin akwai makamancin shi ko wanda ya fi shi amma an ka tambayi mutanen garin me yasa ba ku rawar jiki akan wane ya karantar da ku ba wani dalili sai dai kawai suna ganin wane din wane yayi karatu ne dama ko kun fahimta a bisa ka'idar su da suka gino akai cewa ido wa karina wai wanda nake gani kullum wai duk wanda kake gani kullum to kana ga ba zai yi a ce shine kaza shine kaza shine kaza ba wannan ya janyo wa mutane baiwa ci baya domin a cikin garurukan su akwai malamma waɗanda Allah ya wadata su da ilmomi waɗanda za su iya karantar da su addini amma galibin abin da yake faruwa suna leƙen wane ne daga nesa suke jin labari wani wasu abubuwa da suka sani na tarihin shi da wasu abubuwa da suka sani na gazawar dan adam ita ta sa suke ganin cewa to ai bai cika ba shi kuma wancan da suke barin su gayyato shi ya zo garin shi ma yana da irin waɗannan tabban a garin su domin ba mala'ika bane balle a ce kai ganin shi akai wata ce ta tsuguna ta haife shi wani ya tarbiyyar shi a cikin wasu mutane waɗanda suka girma tare yake rayuwa a cikin wasu al'umma irin shi dole ne za a ga cewa yana da wata gazawa yana da wani aibi yana da wani kaza sai da haka jama'a kar ku rinka wa kanku asara kuna zaune da malamai a anguwanninku da malamai a garurukanku da malamai a cikin gidajenku amma ba ku san kimar da Allah madaukakin sarki ya ajiye tattare da su ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka lallai ne malamai su tashi su karantar kuma wajibi ne jama'a su taru domin a karantar da su din to da haka ne za a samu ainihin musibin da suke damun mutane na jahilci sai su kau ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Mas'alar farko game da wannan hadisi, Muslim ne kadai ya rawaito shi, Bukhari bai fitar da shi ba. Banda Muslim, al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin shi As-Sunan As-Sughra da Al-Kubra da kuma littafin Amalul Yawm wal Layla. Al-Imam Ahmad da Umaydi dukkaninsu sun fitar da shi wannan hadisi a cikin littafin su masu suna Al-Musnad. Al-Imam Abu Mu'aym ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Al-Mustakhraj, kamar yadda Al-Imam Ibn Mandah ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Kitabul Iman. Allah madaukakin sarki ya taimaka. وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حول السند. وحدثني عمرو بن صواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. وانا حديث حروي ما لم الإمام مسلم ميسونا محمد بن سلمة المرادي يكرن تدشي دقناش ما لم ميسونا عبد الله بن وهب شيكو دقناش ما لم عمرو بن حارث تسي إمام مسلم سيد سيد إسناد أنا كنان حديثي ديني أما راسامو مشحن يبيو سي إمام مسلم سالك شوى وحدثني عمرو بن صواب دو ما لم نهو ميسونا الإمام عمرو بن صواب يا كرمت الدنيا حديث دا يتي أخبرنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب يا باس العباري شيكو يتي وأخبرنا عمرو بن الحارث الإمام عمرو بن حارث يا كرمت بشي أينه وانا حديثي منين بمبنك الرواية فرقو كنا بأينه تبيو ما لم المسلم أتنا فرقو شيني محمد بن سلمة المرادي نفات أنغاني نوكما عمرو بن صواد سيني دوات النمى لما نسا كرمت بشي وانت riwaya da ta gabata. To amma da aka zo nan sai aka samu ainihin wato Amr dan Kharis wanda yake shine malamin Abdullah ibn Wahab a cikin wannan riwayar. Shi ko sai yake cewa anna Aba Yunus maula Abi Hurairah tahaddathahu. Abu Yunus wanda yake cikakken sunan shi shine Sulaim dan Jubair. Ya karantar da shi hadisin da yace malamin shi mai gidan shi Abu Hurairah ya karantar da shi. Domin kaga an ce maula Abi Hurairah. Wala'i abin da ake nufi da maula anan ba maula tafsiri maula ta Balarabe da kasa baji ba. A cikin ilimin hadisi sun suka ce wala maulan wala ne, to ana nufin wala mai gidan wala ne, ko wala abokin arzikin wala ne, ko kuma wala shi ne musuluntar da wala ne. Yana daukan ma'anoni guda uku. Wala maulan wala ne wato wala wasu wala a matsayin bawa sai ya yantar da shi, to ya zama maulan shi. Ina fata an gane. Haka ya faru anan. Abu Huraira wannan Sulaim dan Jubair din bawan shi ne, sai Abu Huraira ya yantar da shi, dan haka sai ya zama maula gare shi. Ba tsari na ilimi kuma dukkan su sunayen su daya. Shi Abu Huraira a matsayin shi nan mai gidan Sulaim zai ce mishi maulana, ma'ana wannan yaro na ne, bawa na ne da na yanta. Shi kuma Sulaim a matsayin shi na bawa da aka yanta, in ya dubi Abu Huraira shi ma zai ce Abu Huraira maulana, ma'anar ta shine Abu Huraira mai gidana. Wannan kalma suna ce mata abdad, wato kalma ce wadda take daukar abu sai kuma ta dauki opposite meaning, daya kishiyar ma'ana. Akwai irin ta a Hausa musamman wurin Kanawa. Kanawa sai ka ga ce wani suriki na ne, in yace wani suriki na ne yana nufin wani yana auren yata, an fahimta. Kuma shi ma wancan din sai ka ji ya ce wani suriki na ne, me yake nufi? Yana nufin ina auren ƴar shi, ma'ana mahaifin matarka zaka kira shi suriki. To mai auren ƴar ka fa shi ma zaka kira shi suriki, kaga duk kalmar ɗaya ce kenan. To shi ne minal abzad, wato zata dauki abu zata dauki akasinta. Akwai ire-iren waɗannan da yawa a Larabcin har ma da harshen Hausa. Don haka Abu Yunus mai suna Sulaim dan Jubair bararren bawa ne na ainihin wato Abu Huraira. To mai Hausawa suke kiran shi bara, bara Hausa yake cewa amma da yake fulatanci ya shiga cikin Hausa ta wajen karatun soro zaka ji wasu malamai suna fassarawa da dimaje to dimaje fulatanci ne me ake nufi da dimaje shine bawa wanda ka yanta shi shine da Hausa yake kira ainihin wato bara عن أبي هريرة رضي الله عنه بقبضان صحابي أبو هريرة الله يقارى مشوردا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال شوك أبو هريرة يا كرقو بقبضان مجدا نظر الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبو هريرة الله مرحبا كنسل كي يقارى مشوردا نظر الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ياتي ما أنزل الله من السماء من بركة babu wata albarka da Allah zai saukar daga sama illa asbaha fariqun minan nas biha kafirin sai an wayi gari wasu daga cikin mutane sun kafirce wannan albarkar albarkar dai da yake nufi anan ruwan sama ce amma kuma ka sani da cewa duk wani abu da ka gani anan duniya na arziki ko to albarka ce wadda take daga sama ruwan sama din daga sama ne kai kanka arziki da kake samu daga sama ne wasi sama'i rizqukum wama tu'aduna arzikin ku kaf anan duniya da aljanna da aka yi muku alƙawari duk suna sama ka karanta littafin ainihin al-Imam Ibn al-Qayyim miftahu darus sa'ada aljanna ma a sama take wasi sama'i rizqukum wama tu'aduna alƙawarin da aka yi muku ranar lahira na aljanna shi ma ita ma aljanna tana sama to arziki ma ina sama shi yasa sai kaga duk wanda ya tashi sai ya daga hannun shi sama ma'ana yana nufin Allah madaukakin sarki da ke samaniyar sama to ya bashi wannan abin da yake nema dan haka duk wani arziki daga sama yake to shine Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace babu wani arziki da Allah yake saukarwa daga sama sai an samu wasu yanki daga cikin mutane sun wayi gari sun kafirce wa wannan ainihin wato albarka ta Allah yunzilullahu al-ghaysa Allah yana saukar da ruwan sama fa yaquluna sai kaji suna cewa al-kawkabu kaza wa kaza tauraro kaza da kaza shi ruwan nan wa fi hadisin burabi sai Imam Muslim yace amma a cikin riwayar wannan hadisi ta malami na ainihin wato al-Murabi shine wa Muhammad dan Salamat al-Murabi nasabin sai yazo bi kawkabi kaza wa kaza ruwan saman ya sauka ne ta hanyar tauraro kaza da kaza amma a cikin waccan ɗaya riwayar ta ɗaya malamin nashi wanda ainihin yace haddathani Amr ibn Sawwad ita ce tazo da ainihin cewa al-kawkabu kaza wa kaza tauraro kaza da kaza shi ruwa amma a cikin ruwa muradi bi kawkabi kaza wa kaza ruwan saman ya sauka ne saboda tauraro kaza da kaza akwai bambanci ma'ana can suna danganta saukar da ruwan saman ne ga tauraron shi ya saukar da ruwan sama nan ku suna cewa ruwan saman ya sauka ne saboda darajar tauraro kaza da kaza duk ba su halatta ba Allah madaukakin sarki yake saukar da ruwan sama don bayin shi su sha su amfana haka ya bayyana a cikin alqur'ani shikenan iyakar dalilin saukar ruwan sama kenan قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Imam Muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi mai suna Malam Abbas dan Abdul Azim Al-Anbari shi ko yake cewa nashi malamin mai suna An-Nadr dan Muhammad shi ya karantar da su wannan hadisin daga nashi malamin mai suna Ikrima dan Ammar ina fata an gane Shiku Ikrimatu dan Ammar yake cewa haddathana Abu Zumailin. Abu Zumailin ya karantar da mu hadisi. Shi Abu Zumailin din tabi'i ne daga cikin ainihin almajiran sahabi Ibn Abbas. Cikakken sunan shi shine Simak dan Walid al-Hanafi. Ina fata an gane. Shi ko yake haddathana Ibn Abbas. Ibn Abbas ya karantar da ni hadisi. قال ابن عباس يتي مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي ومتامر وانسمع زامن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى الله يسوك الدرواء زامن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل النبي يتي أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر to an waye gari mutane wasu sun waye gari cikin godiyar Allah wasu kuma sun waye gari cikin kafircewa Allah da butulce mishi qalu hadhihi rahmatullah wadanda suka ce wannan rahma Allah ce ruwan sama rahma Allah ce to wadannan mutane su ne masu godiya ga Allah wa qala ba'dhum wasu kuma sai suka ce laqad sadaqa naw'u kaza wa kaza haqiqa tauraro kaza da kaza sun yi gaskiya tun da gashi sun saukar da ruwan sama kala ibn abbas yace fa nazalat hadhihi al-aya to sai wannan aya ta sauka da Allah yake cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujumi na fata an gane hatta balagha wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibuna zamu zo mu tattauna tafsirin ainihin waɗannan ayoyi wato Allah madaukakin sarki yake cewa ai ba sunan rantsi da mafadar taurari ba taurari suna da ainihin wato sunayen su da tsarin su da kuma inda suke fadawa to Allah madaukakin sarki yake cewa ba sai ya rantsi da wannan mafadar taurari ba kenan Allah madaukakin sarki yana cewa ya rantsi da mafadar taurari din ma'anar ta kenan kamar da zamu zo makaranta to kenan yanzu Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da wani abu wanda ba zatin shi ba ba siffar shi ba zamu zo mu tattauna wannan insha Allah ta'ala to annabi ya karanta wannan aya har sai da ya kai inda ainihin wato ko kuma Ibn Abbas ya karanta wannan aya da yake bayyana ta sauka har sai da ya kai inda yake cewa wa taj'aluna rizqakum asalin mahallin shahid kenan arzikinku da Allah ya saukar muku kuna sauya shi annakum tukazzibuna kuna maida shi kayya kuna kayyatawa wato Allah ya saukar da arzikin amma sai ku koma kuna kayyata arzikin Allah kuna cewa tauraruwa kaza ce tai tauraruwa kaza ce tai ina fata an gane zamu zo kamar yadda nace mu tattauna wannan mas'alar ainihin ayar to kaga yanzu nan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa a Ibn Abbas yace a zamanin Annabi aka yi ruwa mutane suka waye gari waɗannan suna cewa kaza waɗannan suna cewa kaza to abin da yasa musulmi ke kwararo waɗannan hadisan shine waɗannan mutane da suka ce tauraruwa kaza ta ruwa sai Annabi yake sun kafircewa Allah to shin ana nufin kafirci sun fita daga addinin musulunci a sun butulcewa Allah sun yi kalmomi na rashin ainihin madadi Allah ya taimaka to dangane da ainihin aya da take cewa fala uqsimu ko eh bi mawaqi'in nujum malami sun tattauna dangane da wannan mas'alar qala jubair an ad-dhahak inna allah ta'ala la yuqsimu bi shay'in min khalqihi walakinnahu istiftahun yastaftihu bihi kalamahu wasu malamai sai suka ce gaskiyar lamari wannan ba rantsuwa bace sharar fage ce Allah ya so yayi dangane da nuna wasu maganganu masu muhimmanci qala ibn kathir sai ibn kathir yace wa hadha alqawl da'if wannan magana mai rauni ce wallazi alayhi aljumhur maganar da take daidai wadda malamai suke akan ta mafi yawa annahu qasamun min Allah ta'ala rantsuwa ce Allah yayi yuqsimu bima sha'a min khalqihi Allah yana rantsewa da abin da ya so daga cikin halittun shi wa huwa dalilun ala azamatihi duk abin da kaji Allah ya rantse da shi to wannan abin yana da wani girma ne a wurin Allah madaukakin sarki kuma yana jan hankalinka ne dangane da muhimmancin wannan abu kun ji bayanin da Ibn Kathir ne al-Imam al-Qurtubi kuwa ainihin Abu al-Abbas ba Qurtubi malamin tafsiri ba dan kaka ga munasabar tafsiri ce da yazo cikin sharhin sahih Muslim sai yace hadha wa ashbahuhu qasamun min Allah ta'ala ala jihati at-ta'rifi lil muqsam bihi irin waɗannan idan ka ji su a cikin alqur'ani ko to rantsuwa ce Allah madaukakin sarki yake dan ya nuna girman wannan abin da Allah ya rantsa da shi din wata akidu lil muqsam lahu kuma dan Allah ya karfafi wannan ainihin abin da ya rantsuwa da shi domin ko wallahu ta'ala wa lillahi ta'ala an yuqsima bima sha'a min asma'ihi Allah yana da ƴancin ya rantsa da abin da ya so cikin sunayen shi wa sifatihi da siffofin shi wa makhluqatihi da kuma halittun shi tashrifan wa tanwihan dan yanzu Allah ya ainihin girmama wannan abu kuma ya jinjina ambaton wannan abu din kama kana ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa shamsi wa duhaha Allah ya ce ina rantsuwa da rana da kuma hasken ta na hantsi da take haskakawa والليل إذا وغشى الله يجي وارنت إذا دري أموك تشند دري يجي هذا به الله يجي والعاديات ضبحا الله يرنت إذا دواكي نعينهم ما سجهادي أموك تشند سكي كيحالي دفرمكي أينهم دكافري والمرسلات الله يرنت إذا إسكا غوغوا ودتكي تاسوا تكي أينهم واتو أبوبون دكافري سكن لك والنازعات غرقا الله يرنت إذا ملائكو ودن دسكي تزقلو لن كافرو دفاسكي duk wadannan malamin cewa na hawaye haza da makamantansu wa kad takallama ba'd al-ulama wa qala inna al-maqsam bihi fi mithli hadhihi al-mawadi' mahdhufun lil-'alam bihi fa lil-'ilm bihi wa ka'annahu qala wa rabb ash-shams wa rabb al-layl wa alladhi hamalahu 'ala dhalika annahu lamma sami'a ash-shar' qadna hana an nahlifa bighayri Allah ta'ala dhanna anna Allah ta'ala yamtani'u min dhalika wa hadha dhannu qasir wa fahmu ghayru hadir wannan malamin da ya tashi sai wata fasara ta kuskure yace duk inda kaji Allah ya rantsa da wani abu cikin halittu to akwai wani abu da ya share ne da yake cewa wallahi ina rantsuwa da dare a akwai kalmar rabb auro wa rabbul layl ne to sai imam al-qurtubi yace a wannan kuskuren fahimta ne yace yo da kaji Allah ya hada mu mun rantsuwa da wani abu wanda ba shi ba ai mu ne bayi amma shi tunda madaukaki ne yana da ƴancin yayi duk wani abu kamar mai gida ne a gida sai kafa doka yace kada wanda ya sake zama a wannan wuri shi kuma sai ga yawo ya kafa kujera ya zauna sai ka ce dan ne gidan shi ne ko kuwa karka ce dan ne a dokar kai ne dan ka dan raba saboda kai an dan san maka daki ne a gefe sai ce kada wanda ya sake zama a wurin nan to amma shi kuma sai ga kafa kujera ya harde to garka zo ka ce a to ka ce ne ka zauna wurin nan ya kai ka zauna a gidan shi ne yayi saboda haka duk lokacin da kaji Allah madaukakin sarki ya ce kar ayi kaza idan kaga Allah madaukakin sarki shi yayi wannan abin kar ma kai tuhuma domin la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna ba isa a tambaye Allah ba kowa ya kai ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka sai bayani dangane da ainihin mawaqi'in nujum da muka yi magana jama'a wannan muna da babu da zamu zo gaskiya mu tattauna tattaunawa mai yawa kwarai da gaske dangane da bayani akan mawaqi'in nujum musamman al'amuran taurari a wannan zamani al'amura ne na ilimi wanda yake masu zurfi waɗanda da yawanci waɗanda ba su waɗannan ilimomi ba suna da sha'awar su shiga saboda ana amfani da waɗannan ilimomi asali ilimomi ne masu kyau amma kuma akwai waɗanda ke amfani da su wajen al'amuran da ba su halatta ba to kaga waɗannan ya kai zuwa ga a tsaya a samu lokaci da za a tantance bayani ainihi akan su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka mawaqi'in nujum al-imam shamir yake cewa hadhihi 28 التي أراد أبو عبيد هي منازل القبر وهي معروفة عند العرب وغيرهم من الفرس والروم والهند ولم يختلفوا في أنها 28 ينزل القبر كل ليلة في منزلة منها ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل قال شمر قد رأيتها بالهندية والرومية والفارسية مترجمة
قال وهي بالعربية فيما أخبرني به ابن العرابي السرطان والبطين والنجم والدبران لاشنا سنة سجداء أشرين دتقسني مواقع النجوم عند عينهم مفاتا توراري waɗannan wurare su ne kuma masaukai na ainihin wata waɗanda guda 28 ne amma idan mun ce magana ce wanda yake ba mu so in shiga cikin ta a yanzu saboda za mu zo mu samu gabar da za mu tattauna ta insha Allah musamman akwai rudani a ciki ilmun nujum da ilmun hisab da ilmun falak ilmun nujum da ilmun hisab da ilmun falak astronomy the astrology root isu shine mathematics ne gaba daya wato lissafi ne wanda ta hanyar shi akan iya gano wasu abubuwa da suka gabata ta hanyar shi kuma akan iya gano wasu abubuwa da za su faru a gaba kuma ba gaibi bane to wannan shi ake kira astronomy ilmul hisab ka kiyaye ilmul hisab astronomy ta hanyar haka za a iya gane rana za ta fito gobe karfe kaza kuma za ta zawa mu karfe kaza la'asar za ta shiga karfe kaza magariba za ta shiga karfe kaza isha za ta shiga karfe kaza wannan ilimin ba haramun bane ilimi ne na musulunci kuma ilimi ne na lissafi dan haka za a iya samun musulmi da wanda ba musulmi ba zai iya sanin wannan ilimin na damar wajewa koya ana kiran shi ilmul hisab da turanci shine astronomy amma ilmin da ake amfani da wannan lissafi wajen aje a gano gaibin da Allah kadai ya kadaitu da sani shi wala in ka zo gari kaza ba za ka samu wannan arziki ba dan haka karkaje matar wala nan da shekara kaza ga abin da za ta haifa wala ga zuwa lokacin da zai talauce to in aka fara shiga wannan fagen to an fitar daga ilmul hisab an shiga ilmul nujum ku kiyaye dan haka ilmin taurari ilmin taurari ku kiyaye ba daidai bane amma ilmul hisab shine daidai to galibi ba a bambancewa sai a ce masani ne game da ilimin taurari in ka ce ilimin taurari da Hausa dan in fayyace muku yadda za ku fahimta ɗaya ne da tsubbu dan haka ilmul hisab ake cewa sai a ce ilmul hisab to shine ilimin da za a hasaba a buga a lissafa a gano kaza da kaza a gwargwadon yadda lissafi ya kama dan haka rana da kaga tana tafiya da wata da kaga yana tafiya to dukkan su suna tafiya ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fadi a bisa lissafi suke tafiya to ana iya gano wannan lissafin sakamakon gano wannan lissafin to ana iya gano lokaci kaza da lokaci kaza rana za ta iya fitowa lokaci kaza kuma za ta fadi rana kaza za a yi ruwa rana kaza za a yi iska duk waɗannan ana iya ganowa ta hanyar ilmin hisab shine astronomy ka kiyaye amma in ya kai ga binciko abubuwan da suka shafi afrabul ghuyub wane zai arziki wane zai talauce sai ka ji sune wa mutum ƙarya a ce an bincika cikin ƴaƴan ka wane tauraruwar shi kaza tana da haske wannan ilmin nujum ne haramun ne kuma kafirci ne hadisi ya tabbatar da haka yana cikin sunan Abu Dawud da Tirmidhi to ka iya tantance waɗannan abubuwan dan haka waɗannan ilmomi ne ba ilmomi waɗanda kowane fake-faken almajirin ilimi zai iya shiga ba abin da ya ja da yawa wasu suka hallaka kenan ilimi ne na malamai masana waɗanda suka yi zurfi waɗanda ke iya tace tsakanin kaza da kaza amma kai in yi zan baka iyawa eh to bari misali yanzu ɗalibi ne kai a department na English language ba ka da alaƙa da physics da chemistry ko kaɗan to idan ka ga irin calculations na physics da chemistry ba ka iya bambancewa wannan physics ne ko chemistry ba ka iya bambancewa
shin wannan ma mathematics ne ko ko ba ka iya bambancewa kai dai kai ba ga lissafi amma masanin ya zo sai ya ce a ai wannan physics ne kai ba ka ganin ka ba ai chemistry babu ka ba wannan ai chemistry ne ai ba physics bane ai a cikin chemistry babu ka ba ba ka ganin ka ba ba za ka gani ba tunda baka da ilimi so dan haka ku kiyaye wadannan ilmomi ilmomi ne na malamai masana amma da yake ana neman abinci da su wato ana neman tuwo na haramun ana tsubbu da su to kowa yana kokarin ya shiga ciki domin da ya samu ya ga rinkayin kabirin da zai ainihin zalunci mutane Allah madaukakin sarki ya kiyaye kaje ka saurari kasusuwan mu na littafin ainihin asarul battar tun daga kasan na 1 har zuwa na 15 mun tattauna waɗannan matsaloli daya bayan daya Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am kun ji takaitaccen bayani dangane da mawaqi'in nujum kenan to sai kuma inda Allah a cikin ayoyin da gaba ɗayan ayoyin muke tattaunawa insha Allah domin ayoyin sun fara mu tun daga aya ta 75 ita ce inda take cewa sana'uku sumu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun ما ومسه إلا المطهرون نفت أنزال وإنه لقسم ومن كتبت رمانا بكنا آية فرقو دا الله وكي فلا أقسم تولان سواتي واتو لا تنشي واتسوسك ساتكي فهمتك واتو أي تندا ياتي لا أنا رمشي أنا خاوة سأصرفات دا تشي وانا اللامن سلة لتأكيد القسم silatun li ta'kidil qasam wato an kawo ta dai dan a karfafa rantsuwar misali a Hausa kace ai ba sai na rantse ba kai kanka ka san ƙarya nake to cewa ai ba sai na rantse ba yana nuna kore rantsuwa ne ko kuwa ana kokarin tabbatar da maganar da ake so a tabbatar maka ne ta hanyar ai rantsewa ma akan wannan kamar bata lokaci ne kai ka san na san ƙarya kake an fahimta jama'a abin da ke tabbatar mana da cewa rantsuwa ce ayar gaba da Allah yake cewa wa innahu laqasam wallahi wannan magana rantsuwa ce law ta'lamuna da kun san ma'anarta azimi rantsuwar kuma babba innahu laqur'anul karim man laudishi alqur'ani babban littafi ne an gane ku fi kitabin maknun yana nan adame a cikin wani littafi wanda Allah yake adana ajiyoyin shi wato alqur'ani da ka gan shi a matsayin littafi ko to a wurin Allah a can lauhul mahfuz a matsayin wani babi ko a matsayin wani written document wani abu ne rubutacce daya daga cikin abubuwan da ke wani babban littafi na Allah kenan a yadda kaga alqur'ani din nan haka to wani bangare ne ne daga cikin wata taska mai girma a cikin wani littafi na Allah Allah madaukakin sarki ya ciro shi shine yake cewa shi kitabin maknunin a cikin wani littafi adanan ne wani littafi na musamman wanda Allah ya bashi aurin wato kulawa sai ce ma wa masuhu illa almutahharuna babu wadanda ke iya taba shi sai masu tsarki to anan idan ka fahimci wannan magana da cewa yadda muka faro ta cewa shi kitabin maknun wannan littafi maknun yana can ne a wurin Allah madaukakin sarki wato wannan littafin adanan ne wanda qur'ani yake cikin shi wanda daga nan aka ciro shi to shi wannan littafin ne Allah yake cewa la wa masu babu masu iya taba shi illa al-mutahharu da sai masu tsarki ba yana ishara ne zuwa ga alqur'ani ba balle a dauki wannan aya a kafa hujja da ita da nufin cewa ita ayar dalili ce akan babu wanda zai taba alqur'ani sai mai tsarki a ita wannan aya tana magana alqur'ani da littafin can da ke wurin Allah la yamassuhu illa al-mutahharuna to al-mutahharuna ma'anar shi kuma a larabci shine mala'iku amma inda mutane ne masu tsarki al-mutatahharuna Allah zai ce sai ya fadi da ta al-mutatahharuna dan haka akwai bambanci tsakanin al-mutahharuna da al-mutatahharuna to a cikin ayar Allah ce wa la yamassuhu illa al-mutahharuna babu masu iya taba shi shi wancan littafin sai mala'iku masu tsarki dan haka wannan ayar wasu na kafa hujja da ita akan ba abu ya taba al-qur'ani sai wanda yake da tsarki gaskiya saboda Allah ayar ba nassi ce ba ba raba gaddama bace akan mas'alar an fahimta amma akwai hadisi wanda ainihin Imam Malik ya ruwaito a cikin Muwatta da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa Allah ya masal Qur'ana illa tahir kada wanda ya taba alqur'ani sai wanda yake da tsarki shi ma wanda tsarki ake nufi tsarkin da ake nufi shine wanda ya tsarkaku daga kafirci ko wanda ya tsarkaku daga janaba ko ku wanda ya tsarkaku daga karamin hadisi wato wanda yake da alwala ingantacciyar fassara ita ce wanda babu janaba a jikin shi babu haila a jikin shi tare da haka fa ina son ka san ita mas'ala ce da akai sabani akai ma'ana shine wannan alqur'ani da kake jin shi da bahaushe zai ce izur 60 wanda babu tafsiri a jiki ba wani abu cikakken alqur'ani gundarin baki ya halatta wanda ba shi da alwala ya taba shi na'am wasu malamai suka ce ya halatta matukar babu janaba a jikin shi idan mace ce matukar ba ta da haila wasu malamai suka ce a'a dole sai wanda yake da alwala tattare da shi don haka magana janaba ko haila ma ba ta kasu ba dan ba akai ga nan ba amma gaskiyar lamari ma damar musulmi ne zai iya daukar wannan alqur'ani cikakke ko da ba shi da alwala ina fata an gane hatta maganar janaba da haila imamu bukhari ya ruwaito a farko-farkon babin haila cewa akwai wasu cikin malaman tabi'ai ɗayan su kan aiki baiwar shi tana haila ta ɗauki cikakken alqur'ani ta ratso shi daga fakashi ta kai wa ɗaya malamin a halin tana haila na fata an gane abin da nake son yi ishara a nan shine matsala ce wadda malamai suka sabani amma ni na fi rinjayuwa dangane da cewa ba lallai sai da alwala ba a dauki ainihin alqur'ani ba ma damar kai musulmi ne amma ka dauke shi da alwala kuma wannan karin almashi ne amma cewa lallai imanna dole sai kana da alwala wannan kam babu dalilin da zai shar'anta haka domin asalin ayar kamar yadda muka ce tana magana ne akan qur'ani can da ke cikin lauhul mahfuz ina fata an gane mas'ala ce da yadda zamu zo mu same ta a nan gaba wato samuwar ire-iren waɗannan ayoyi a cikin karatu shi ya ja dole a tattauna wasu mas'alolin in ba haka ba a cikin wannan littafin akwai kitabut tafsir sannan akwai mas'aloli dangane da kitabut tahara duk za a zo ainihin a karanta su insha Allah ta'ala waɗanda in an je a wannan wurin ne za a dinga tsayawa ana daddalewa na'am na'am duk ba kai ga wannan ba kamar yadda nace ba la don wannan mi'rabin sun an zo tafsiri ne al-mutahharuna masu tsarki kawai don ka koma kana cewa al-mutahharuna to sun tsarkake kansu kenan ya zama ismi na fa'iliya to ismi na fa'iliya wa zai iya tsarkake kansa a wannan halin mala'ika illa al-mutahharuna na'am 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 eh na'am kawai sai masu tsarki wato harshen Hausa a harshen Larabci wani lokaci in kai kokarin fassara shi in ya tafi zuwa ga wani yaran sai kuma ya zama wani abu saboda haka illal mutahharuna babu masu taba shi sai masu tsarki su suka tsarkake kansu tsarkake su aka yi yaya ne ma dai illal mutahharuna sai masu tsarki na'am na'am ويحب المتطهرون شنو wannan hadisi da muka karanta hadisin Abdullah dan Abbas Muslim kada ya ruwaito shi Bukhari bai ruwaito shi ba al-Imam Abu Awana da al-Imam Abu Nu'aym da Ibn Manda sun fitar da shi na daga cikin fa'idojin wannan hadisi bayanu kauni shukrun ni'ama min al-iman gode wa ni'mar Allah to wannan na daga cikin imani wa huwa wajibu iradul musannif rahimahullahu ta'ala min hadisi huna kaji dalilin da yasa Muslim ya kawo hadisin hadisin babin imani muke karatu me yaji aka kawo wannan hadisi dan a nuna cewa gode wa ni'mar Allah to tana daga cikin ainihin wato imani to godiya ga ni'mar Allah kuma ta danganci wace irin ni'ima Allah ya maka. Allah ya maka ni'ima ta lafiya, to ka bauta wa Allah da wannan lafiya ita ce godiya ga Allah ga ni'ima. Dan haka da daddare tashi kai ta nafilfili, amma in kace bari ka yi rawa, bari ka sa music domin ka zubda zufa saboda kawai lafiya ta yi maka yawa, to baka gode wa ni'imar Allah ba, zaka zo ran da zaka rena kanka. Haka su Imran Kaisu suka yi ta wannan shugantakan lokacin da suke jin suna da ƙarfi, suka ta saba wa Allah, sai da rashin lafiya ta zo. Al'amari ya al'amari kamar yadda wannan nake faɗi, yace wa ma khiftu tabriha alhayati kama ara tabiqu dhira'i an aquma fa albasa. Saurayi ne mai ƙarfin tsiya Imran Kais, ƙarfi ya kai ƙarfi kunna shi kuma mai nagarta ne, amma sun yi lalatar da rayuwar tashi daga yawon neman ƴan mata, yawon disco, farauta, shigantaka ba irin duk da kanshi kuma yake faɗi. Ba wani malamin tarihi da ya magana akan Imran Kais sai dai sharhin abin da shi Imran Kais ya faɗi da kanshi a waken shi, shi ne yake bayyana iskancin kanshi da kanshi, duk wata shaytana tashi a bakin shi aka ji. To da wasu tsofa kuma shikenan, ga girma ya kama shi, ga rashin lafiya, ga matsaloli sun zo, yau yana kwance ba lafiya, taguwa ce ya tashi ya sa riga sai ya kasa, tashi ka sa riga ya kasa, sai da aka tashin shi zaune, aka ce to in gwa ka sa ya kasa, aka zo a saka mishi to daga hannunka ka zira sai ya kasa, sai da aka daga hannun shi aka zira aka sa mai riga. Sai fushi da kuka ya ce wa ma khiftu tabriha alhayati kama ara, ban taba tsammanin rayuwa za ta ci amana ta irin haka ba. Ni Imran Kais tabiqu dhira'i an aquma fa albasa, yanzu nan na kasa yunkuri haka da hannuna in tashi in sa riga. Fa ya laki min ni'ma tahawwana anfusa, ki tur da irin wannan ni'ima ta lafiya da ta waye gari ta koma ta zama bala'i. Saboda haka yanzu da kake jin ka da kuruciya, kai kokari waɗannan gabobin naka ka sarrafa su wajen bin Allah, to yin haka godiya ce ga Allah. Kai kuwa da ni'imar dukiya ce Allah ya yi maka, dubi menene kai wa Allah daga cikin wannan ni'ima. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhira, a cikin abin da Allah ya baka kai kokari ka nemi gidan lahira. Wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya yi maka dukkanin adalci ya kai da ya wadata ka, yace arzikin da ya baka daga ciki karka manta ka nemi lahira, amma kuma karka manta kai ma kana da bukata a duniya. Dan haka kada ya zama saboda yi wa Allah aiki kai ba za ka ji daɗin rayuwarka ba, a'a kada kuma ya zama saboda jin daɗin rayuwa ba za ka yi wa Allah aiki ba. Ka ɗiba cikin dukiyarka kai wa Allah, ka ɗiba kuma kai ma kai wa kanka. Jama'a kuna fahimtar wannan? Kai da Allah ya baka ilimi ni'ima ce, na daga cikin wannan ni'imar ka tashi kai aiki da ilimi, ka tashi ka yaɗa shi. Kai da Allah madaukakin sarki ya baka sarauta, kai wa talakawanka adalci, domin ni'ima ce. Wani yana nan so yake a faɗi sunan shi ko ba a zaɓi sanka na rediyo, amma har yau ba a taɓa faɗan shi ba, ya sai kati ya fi dubu ya aika an ƙi a karanta, amma kai kullum aka zo labarai sai an ambaci sunanka, kai ne sarki kaza, kai ne gwamna kaza, kai ne kaza, duk an ji ka a duniya. Wannan ni'ima ce wadda wani yana neman ya samu irin ta, ya gaza. To ka samu a cikin wannan ni'imar kai adalci. Jama'a kun fahimta da kyau? Dan haka abin da yasa Imam Muslim ya kawo wannan hadisi dan ya bayyana cewa godiya ga ni'imar Allah to yana daga cikin imani. Na daga cikin godiya ga ni'imar Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace Allah yana so idan yi maka ni'ima ya ga tasirin wannan ni'imar a jikinka. Kana da wadata, ka ci kai koshi, kai bambame ne, kai ƙarfi yadda an ganka, an san kana da lafiya, kana ci kana sha, ba ga dukiya ka tara amma ta zama maka kudin mukudi shine ga kudi baka ci jama'a mun fahimta Allah yana so ya ga wannan asari nau'in sutura da baka sa nau'in gidan da baka zauna nau'in abin hawan da baka hau duk Allah yana so ya ga wannan tasirin irin wannan ni'imar a jikin ka ba zuhudu bane ko kadan Allah ya wadata ka kai kuma kullun ka rinka bayyana a matsiyaci ko marashi ba zuhudu bane abinda zuhudu ke nufi shine ka kaucewa abinda Allah ya haramta a karkashin wannan Imam Muslim ya kawo hadisin nan dan haka jama'a kowa ya tsaya ya dubi ni'imar da Allah ya mishi ka san cewa wani ran da ya fado duniya ran nan uwar shi ta mutu ka san cewa yana nan yana burin da uwar shi na nan ba ya kyautata mata to kai uwar ka na nan yanzu ni'ima ce kenan da yanzu ka kaiwar haka uwar ka na da rai to tozarta wannan ni'ima da rashin godiya ga Allah shine ka wulakanta uwar to sai ka mutunta ta sai ka yi mata biyayya to kawo godiya ga Allah ga wannan ni'imar kenan ku duba jama'a maganar da nayi a bazu muna karatuttukan nan a yanzu a nan ga baki ga hanci wani ba abin da ya dame shi ni'ima ce zai zo ya ji ya gani ba abin da ya dame shi wani kuma yana ta in ya samu kasar kwaya daya sai ya sanya shi a cikin hansar din shi na karatu har sai ya haddata kasar din saboda shi kenan kwaya din ya samu ina zaure ina Gombe kana hawa mota daga kofar makarantar nan awa biyar ta kai ka har cikin garin Gombe ko awa hudu ma amma kasusuwa ne wasu suka samu sai gashi sun shiko a guje suka ce a wannan zamanin ake don sun yi amfani da kwanan watan sai suka ji a kwanaki kadan ne daga yin kasusuwa ma'ana su suna fatan ina za su samu irin wannan ni'ima to dan saka aya alqur'ani take cewa fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ni'imar ubangijinka to kai furci da ita dan haka jama'a kowa ya dubi irin ni'imar da Allah ya mishi wani yana nan ya tuka duk abin da kake tunani amma Allah ya hana shi da Allah ne duba shi ba ya tuka komai kai ga kadan ma ka kasa ci da shi shi kuma yanzu da Allah zai bashi dari a dare da yana da abin da zai yi musu abin da suke bukata ashe wannan da mu imani a daidai lokacin da wani yana nan yanzu ya kasa hada baki kai Allah ya haddata da kai Qur'ani ni'ima ce sai ka duba wani shi tara shi goma yana yin jam tana kwabi mishi har ya zama jam bite kai bugu ɗaya kayi jam ka samu point 270 kuma an baka admission ni'ima ce Allah ya maka duk wani da mu yanzu kaje ka same shi a FCE ko polytechnic ko Amir in ka tambaye shi sai ya ce maka saboda yayi jam ne har ya gaji tsakani da Allah haka ne kuma haka ne ba ɗalibin da zai gama secondary kai tsaye a applying polytechnic ko FCE ko kuma wata makaranta daban jami'a yake nema kai tsaye amma ya kada rara ya kada rara ka ci jarabawar me yana ka zuwa kudin registration a daidai lokacin da kai babanka account ma zai bude maka ya rinka tura maka kudin registration ne amma an ka tafi makaranta sai kai ta yawo da yan mata kai ta yawon party duk waɗannan ni'imomi ne ya kamata kowa ya tsaya ya dube su daidai da yadda Allah madaukakin sarki ya hukunta mishi ni'imar zaman gida wani yana nan harkar neman abincin shi sai ya fita garin nan ya zo ya kwana da kwanaki ko wata da watanni kai kuwa kullum za ka fita ka dawo ka kwana cikin iyalinka ni'ima ce wace godiya kai wa Allah akai duk waɗannan ni'imomin Allah ne to godiya waɗannan ni'imomin alama ce ta imani wannan ha bayanu ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min al-hirs ash-shadid ala himayat at-tauhid wannan hadisi yana nuna annabi yana da kwadayi matukar kwadayi wajen kiyayewa mutane tauhidi menene tauhidi shine kadaita Allah da bauta ka bautawa Allah shi kadai ka yarda Allah shi kadai yayin duk abin da yake yayi to shine tauhidi ka yarda duk wata daraja ta Allah shi kadai yake da ita duk wani mukami na Allah shi kadai ne da shi to wannan shine tauhidi to annabi yana da takatsantsan wajen ya kiyaye mata kada wannan bangaren ya lalace wa tanbihu ummatihi ala baqa'ik ash-shirk sannan kuma annabi yana da yawan fadakar da al'umma shi game da shirka komai kankantarta annabi sallallahu alaihi wasallam baya sakaci wa annahu kaseeran ma yatasahalu an-nas kuma wannan yake nuna mutane suna da sakaci game da wasu kalmomi da wasu ayyuka na shirka faqauna fihi jariyan ala ma ya'lifunahu min nisbati al-ashya'i min asbab duna an yantabihu li khatarihi so da dama mutane in suka tashi danganta abu sai su danganta zuwa ga sababin samuwar abin ba sa dubawa zuwa ga wane ne ya sababbar da sababin take ci a ai ni baban wani ba garin nan ina ai ba ban samu abinci ba kaga wannan kalma ko kalma ce ta shirka kalma ce ta kuskure sai ka ce ai ni garin nan ba dan Allah ba da ina zan rayu sannan kuma sai wani da ya tsaya mu to babu laifi amma kaga gaba ɗaya mutane sai su manta da Allah wanda yake shine musabbibul asbab sababin da ke samar da arziki Allah ya samar da sababin to sai ga mutane sun manta sun koma zuwa ga asbab din to wannan yana daga abubuwan da annabi baya sakaci game da su sallallahu alaihi wa sallam wa ma yatarattabu alaihi min salbi at-tauhid mutane ba sa lura da hadarin wannan ba kuma sa lura da cewa wannan yana ruguza tauhidi wa minha bayanu anna al-wajiba 'ala al-'abdi idha hasulat lahu ni'ma an yaqula hadhihi rahmatullahi ta'ala 'alayya sannan wannan karatun na karantar da mu cewa duk wata ni'ima da Allah ya bawa to yamma zai ce wannan rahama ce Allah ya yi mini duna an astahiqqa alayhi shay'a ba wai dan na cancanta ba ba dan ni wata tuwa bace sai ce a sai ba dole in samu kaza ba to ni ne jikan shi mu fa kakannin mu su suka yi jihadi a kai kuskure kai kuskure kar ka taba tunanin kana da wata daraja ta musamman da tasa Allah barka kake rayuwa ka dauka kai rahama Allah ce in ya ga dama yin sai kashe ka dan in ya kashe ka mutun gidanku ba su da lauya ko kotun da za su kai kara to ashe ba wani dalili da yasa Allah bai kashe ka a yanzu ba ba abin da ya hana Allah bai kashe ka ba sai kai rahama shi ce ya barka ka ci gaba da rayuwa ba bai na tsoron wani abu ba amma duk wani wanda ya barka da rai yake kashe ka to in ma yana tsoron duniya ne ko yana tsoron lahira ka duba da kyau ka gani duk wanda yake kashe ka ko dai yana tsoron duniya me zai faru ko yana tsoron an je lahira me zai faru amma Allah baya tsoron abin da zai biyo baya in ya kashe ka ashe barin ka da yayi da rai to baban ka cancanci haka saboda kai ne wani ba rahama ce ta Allah kawai shi yasa gorin marauki da gori ga maraya yake haramun ne malamai sun kididdige shi ma yana daga cikin kufurin ni'ima ka dubi mutum ka ce a yo kai kana da uba ne ma tun ba uban ka ya mutu ba in ba dan wani ba kaza kaza ina wannan mummunar kalma ce yanzu kai kana ganin kenan wani dalili ne yasa uban ka ya rayu saboda kai a in ba haka ba a duniyar nan da Abdullahi da Amina ba su rasu ba dan duk duniya da lahira Allah ya fi son annabi fiye da duk halittun Allah dan haka maraici ba na ƙasa ba ce domin in na ƙasa ce Allah ba zai bar annabi shi bayyana a maraya ba annabi ya fito duniyar nan bai san mahaifin shi ba ya rasu alam yajidka yatiman fa'awa bayan shekara shida kuma mahaifin shi ta rasu bayan an watanni kuma kakan shi da ke rike da shi ya rasu bayan yan shekaru bakwai shi da ke rike da shi kuma ya rasu wane ne aka hada wa maraici irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake ba kaskanci bane sai Allah ya hada wa annabi shi ashe kai da Allah ya bar naka uban ko taka uwar to kar ka dauka saboda kai wani ne a kai Allah ya ga ba ma ne maka wannan ni'imar ba dan ka yana da wani dalili da kace canta ba ina fata an gane Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta wa laka ash-shukru ala ma awlayta subhanaka la uhsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsika malam sai kike wannan fa'ida da ainihin godiya ga Allah da kuma tabbatar da sarki da daukaka ga Allah wa minha bayanu sababi nuzul hadhihi al-ayat al-karima kaga wannan hadisin mun ji ya bayyana mana dalilin da yasa ayan nan ta sauka ashe daga cikin ayoyin alqur'ani akwai ayoyin da sun sauka ne sakamakon wani abu da ya faru to wannan shi ake kira asbabun nuzul wani ilimi ne mai zaman kanshi wanda ke taimaka maka wajen kaiwa aya kyakkyawar fahimta saboda wasu maganganu in ka ji su a qur'ani to hankalinka zai tashi sai a ce aya ba da kai ake ba saboda kaza da kaza da kaza da ya faru ne da su wani ake sannan duk wanda ya aiki irin nasu to hukuncin ya hada da shi to sai ka ce to alhamdulillah in ba haka ba yanzu Allah ramma yi kenan ya fara jan innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum sai ya rinka nuna ku ku dake zaune waɗanda suka yi wa Aisha sharri daga cikin ku ne ace Allah ramma su a yace ku Allah yace minkum ku kaula sanne akan ku ya kuka iya amma sai a ce a Bukhari da Muslim sun ruwaito cewa waɗannan jama'a da ake nufi jama'ar munafikai ne na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai ka ce alhamdulillah Allah ramma ka zuba da mu ake ba kaga sanin sababin zuwan aya yana taimakawa wajen yi wa ayar kyakkyawar fahimta wannan yana daga cikin ilimin tafsiri hadisi ma akwai ilimi da ya shafe shi irin wannan shi kuma ana kiran shi sababin wurudul hadis أسباب ورود الحديث حديثي كذا موسى النبي صلى الله عليه وسلم يا فدي أي إسام دينني بمئة من إسام دينة صحابي ده سكا زو باقي أباك ماتا أباك جدا أباك جالي أباك رمبكا سوا تسي أن دنيا سي سكا رنك برو مكة سوما سنة تهوى مدينة سمو دك كنا زونا أماك كنا غنتلي baka da aikin fari baka da nabaki baka komai sai gantali ba jali ba komai ka zama dan iska su Abu Jahal suna amfani da kai a matsayin karam farauta sai ka ji cewa wani da ya musulunta ya isa Madina yanzu haka an bashi gida an daura mai aure da falleliyar budurwa ga jami ga rumfar kasuwa yanzu ya zama babban alhaji a Madina sai ka ce wani eh a to in dai haka ne ni ma bari in tafi yanzu kaga kai ba musulunci ya kai ka Madina ba me kai ka waɗannan abubuwan sai annabi ya miƙe a masallacin juma'a yace faman kana da hijratuhu ni dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wanda ya hijira don duniya ko don kasuwanci ko don mata ko wani abu hijirar shi ta danganci abin da ya hijira zuwa gare shi kaga yanzu wannan hadisin an ji sababin zuwan shi saboda waccan ɗabi'a da waɗancan 'yan duniya suka fara yi to haka ku ji wannan da kyau jama'a wallahi hatta mu da ke wa'azi a jama'a in za ka yi mana adalci ba daidai ba ne ka yanko wata magana da ka ji mun yi ba tare da ka auna wani sababi ne ya kai ga faɗin wannan maganar ba ko kun fahimta jama'a dan sai wani ya zo ya ce ai an ce ka taba cewa kaza sai ka ce a'a amma a wacce munasabar ce a'a mu dai an ce ka ce kaza sai a ce a'a menene ya kai ga fadin kaza haka siddin zan miƙe in ce kaza ina kasar din da an dauko kasar din sai a ji an shawo wata doguwar magana ne har aka kawo ga fadin kaza din jama'a kun fahimta to dole sai an lura da irin waɗannan abubuwa ne da suka shafi ilimi to sannan sai kuma malamin yace wannan ha bayanu anna Allah subhanahu wa ta'ala yuqsimu bima sha'a min khalqihi wannan hadisi ya nuna mana Allah na iya rantsuwa da duk abin da yaso daga cikin halittun shi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun wa amma al-khalq fala yajuzu lahum an yaqsimu illa billah halittu bai halatta su rantse ba sai da Allah dan haka ba a rantsuwa da wani sai da Allah sai sunayen Allah sai sifofin Allah zaka iya cewa wallahi zaka iya cewa billah zaka iya cewa talla na fata an gane amma zaka iya cewa na rantse da rana ba saboda Allah ya rantse da washamsu a Qur'ani, amma zaka iya cewa na rantse da washamsu wa duhaha saboda yanzu washamsu wa duhaha Qur'ani ce, maganar Allah ce, rantsuwar Allah ce, to zaka iya rantsuwa da rantsuwar Allah. An fahimta? Amma ba za ka iya rantsuwa da abin da Allah ya rantse da shi cikin halittun shi ba, don haka ka iya bambancewa. Akwai bambanci tsakanin Allah ya rantse da rana ya halatta gare shi, kai kuma bai halatta ka rantse da rana ba, to amma in ka ce ina rantsuwa da rantsuwar Allah, to rantsuwar Allah magana Allah ce, siffa Allah ce, to ya halatta. Amma bai halatta ka ce ina rantsuwa da abin da Allah ya rantse da shi ba, saboda abubuwan da Allah ya rantse da su akwai waɗanda siffofi ne da sunayen Allah, akwai kuma waɗanda yake halittun Allah ne. Dan haka sai a ce maka cikin abubuwan da Allah ya rantse da su waɗanne kake nufi in kace siffofin Allah ko sunayen Allah ya halatta? In kace halittun Allah sai a ce bai halatta ka rantse da su ba. Dan haka ya ku jama'a, ba a rantsuwa da rawanin sarkin musulmi, ba a rantsuwa da rawanin sarkin musulmi, ba a rantsuwa da gabas da yamma, ba a rantsuwa da kwarankwasa. Kaji mutum ya ce na rantse da tannatsa, kwarankwasa ba a rantsuwa, duk bayi ne na Allah. Kwarankwasa din nan ta'abiri ne zuwa ga ar-ra'd, shine lokacin sai Bahaushe fadi yace na rantse da arabu, arabu din ar-ra'd ce, to wani mala'ika ne cikin mala'ikun Allah, yusabbihu ar-ra'd bihamdi rabbihi ha wal mala'ikatu min khifatihi. Ina fata an gane. Saboda haka aradu rantsuwa ce, a mala'ika ne daga cikin mala'iku, bawa ne daga cikin bayan Allah, ba a rantsuwa da shi. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Wa minha bawamu izan min mawaqi'in nujumi ala ikhtilafil ma'ani sabiqa li'annahu sallallahu alayhi wa alihi sallam li'annahu subhanahu wa ta'ala la yuqsimu bi shay'in illa bi bayani 'azamatihi wa karamatihi 'indahu. Wannan yana nuna mana girman waɗannan wurare na inda taurari suke faduwa, tunda har gashi Allah madaukakin sarki ya rantse da su. Bayan faduwa wuraren faduwar taurarin ma, Allah ya rantse da taurarin shi kanshi, yace wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa. Allah yace ya rantse da tauraro lokacin da ya to shu zai fadi, to Allah yana rantsuwa da tauraro, to Allah yana da ikon ya rantse. Amma duk abin da kaga Allah ya rantse da shi, to yana nufin abin yana da girma a wurin Allah, to amma kai ba za ka iya rantsuwa da wannan abin ba. To ko ana iya rantsuwa da ɗakin Ka'aba saboda ɗakin Allah ne? To da farko tukuna ka tsaya ka fahimci da ake cewa ɗakin Allah ba ana nufin ɗakin da Allah yake shiga ba, a bisa wasu kissoshi da za ka ji a wurin Hausawa, a ce wai gwari kin san Allah kuwa? Ta ce a ga ɗaki, ga ɗaki, wai tana da ɗaki ne kusa da masallaci, kuma ta ji ana cewa masallaci ɗakin Allah. Wannan albara ce ta Bahaushe, amma fa Hausawa yana gaskata. Dan a gabana wata ran wani muna dab da Ka'aba suna jawowa, sun ce wa ɗan uwan shi in kai jawowa mu shiga, ga shi can mu je gaban shi. Sai na cewa ice mai gidan yana nan, na je mu sha a gaba na wani ya taɓa yana ga suna jawowa, sai ce in kana jawowa mu tafi mu je can gaban shi mu rantse. Wato da ake cewa ɗakin Allah ana danganta ne don girmama Allah, kamar yadda ake cewa naqatullahi taguwar Allah, ai ba ana nufin taguwar da Allah ke haya ba, dangantawa ce ta girmamawa. Haka masallaci da ake cewa ɗakin Allah, a ƙarƙashin haka bai halatta a rantse da Ka'aba ba, amma ana iya rantsewa da Ubangijin Ka'aba, ka ce wa rabbil Ka'aba. Ina fata an gane. To sai a kiyaye waɗannan duk kiyayewa ne don a tsare kalmomin da za a faɗi kada Allah ya fushi da kai. Wa minha bawamu azamatil qur'anil azim, wannan karatu yana bayyana mana girman alqur'ani mai girma. Li'annahu Allah subhanahu wa ta'ala aqsama alayhi fa qala innahu laqur'anun karim, qur'ani da kanshi yana da girma don shi kanshi Allah ya rantse da shi, yace lallai shi wallahi qur'ani ne babba. To qur'ani magana Allah ne, to ana iya rantsuwa da duk magana Allah. Dan haka zaka iya cewa na rantse da yasin, na rantse da qaf, na rantse da wattini wa zaitun, na rantse da alam na sharha, to waɗannan duk maganganun Allah ne, babu laifi zaka iya rantsuwa da su.
ومنها بيان أن هذا القرآن كان في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فأنزله الله تعالى منجما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 23 سنة على حسب الوقائع والأسباب وأنه كما كراتنا من يا جماعة يا أكما نرجع قال من تاريه شواشي وأن القرآن دك جيش أهنم وأينزو kafin saukar da shi yana cikin wani littafi ne tsarelle mai daraja a wurin Allah wanda in ba mala'iku ba babu masu iya taba shi ana nan sai Allah madaukakin sarki ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara dauko Qur'ani yana gutsuro shi kadan kadan yana kawo mishi shi da gurgurdan yadda abubuwa ke faruwa da kuma gurgurdan yadda bukata ta faru a tsakanin shekara 23 shekara 13 a Makka shekara 10 a ainihin Madina wani abu shine anan ka sani ba daga Lauhul Mahfuz ne kai tsaye aka ringa dauko Al-Qur'ani ana kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ba Al-Imam Al-Hakim ya rawaito hadisin da ya bayyana cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr aw ne yake cewa inna anzalnahu fi lailatul mubaraka to shi wannan Al-Qur'ani da Allah madaukakin sarki ya nufi aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka dauko shi ka cokan daga cikin wancan littafi da muke ta ishara akai sai aka kawo shi sai aka aje shi a sama ta daya wannan wuri da aka aje shi an gane wato wata cibiya ce da hadisin ya bayyana sunanta Baitul Izza wato cibiya ce ma'ajiyar Al-Qur'ani a sama ta daya aka ajiye Al-Qur'ani sai Allah madaukakin sarki ya sa aka rinka dauko shi da gurgurdan bukata daga sama ta daya ake kawo mishi nan to daga sama ta bakwai zuwa sama ta daya din nan shine saukarwar da Allah ya wa Al-Qur'ani a daren Lailatul Qadari shine inna anzalnahu fi lailatul qadar a dare ne na ainihin daraja dare ne mai girma a wurin Allah sai aka dauko Al-Qur'ani daga sama ta bakwai aka aje a sama ta daya daga nan kuma sai aka ci gaba da kawo shi zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa minha anna mimma yadkhulu tahta dilalati al-ayat al-karima ma waqa fihi kathirun min an-nas alladhina ya'taqiduna fi al-awliya'i was-salihin idan ka dubi wannan aya da kyau to zaka ga cewa na daga cikin hukuncin hukuncin da ke karkashin ayar akwai wasu irin munanan aqidoji da mutane suka kudurce game da bayin Allah da waɗanda suke waliyai ne haifu ya tasahaluna fawansibuna ilayhim kullama yahsulu lahum min alkhairat in wani alheri ya same ka sai ka dauka wani waliyi ne in wani alheri ya same ka sai ka dauka wani salihi ne fa yaqulu ahaduhum idha hasula lahu ayu khairin idan wani alheri ya same mutum sai ka ji mutum ya ce hada mimma atani sayyidi fula sayyidi wani shi ya bani wannan na'am idan ba wani jali ya dauka ba ka babu ne shi ka fada haka amma a'a dani ko arziki ne daga cikin arziki na wadatuwa ko lafiya ba za ka danganta ga wani shehi ko wani sayyidi ko wani mutum ba sai ce sama aksar hadha fil ummati yau wannan abin yana da yawa a cikin al'umma a yau wa min al-mu'saf abin takeici ma an yakuna hunaka man yantasibu ila al-ilm sai kaga wani malami ne zaka ga almajiran shi suna danganta mishi wasu abubuwa da ya san cewa Allah bai kadai ke yi amma kuma sai ja baki ya shiru wani malami ne mai ilimi ne sai kaga yana danganta wasu abubuwa da ya san cewa ba wanda ya isa yi su sai Allah kuma ga yana danganta su zuwa ga wani fa yusma wa yara hadha kullahu thumma yaskut wa la yunkiru malami ya ji irin wannan ya ga irin wannan amma ba zai inkari ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye ghurbatun fil islam wa ghurbatun fi ahlihi Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk اللهم آمين والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب كاجيب بيتك الشرك وأنا حديثي الله ملوك كنسلك يتوكا بايا النسي ببما لبي الإمام مسلم أبو الحسين يجي تيوى باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان ومن علامته وبعضهم من علامات النفاق باب دكي تبتد دليلي أكنسي وقونر أنصاراوة متانم مدينة وقن دسوك تربيما زن الله سوك يمشهدنا بسن دباك فسر كلمة أنصار هكذا كفهمت أم فهمت يا جماعة أنصاراوة متانم مدينة دسوك تيمكي من زن الله سوك زون هذا الشيء dan haka ansar ba kabila bace dan yanzu akwai buzawe a kasan mali har yanzu zaka ji suna cewa kansu ansarawa kai anan Najeriya ma akwai irin su zaka ji mutum yana cewa shi ansari ne na'am ko ba ya kiyaye nasabar shi cewa nasabar shi tana tikewa zuwa ga ansarawa ko a Makka kake yawo zaka ga wani yana cewa shi ansari ne na'am ko da ta tabbata amma darajar da waɗannan mutanen ke da ita kai baka samu ba domin sun samu ne saboda aiki da suke dan haka idan babanka shine professor wani eh ba mu haɗu da kai kai shikenan mu ce maka ranka da dai prof yin ba zai yi ba dan haka ku kiyaye daraja ta addini da daraja ta ilimi ta sha bamban da darajar sarauta din da kaga dan sarki baka ce mai ranka da dai amma ba dalilin da zai sa ka ga dan malam ka ce mishi akramakallahu ba dalili to a karkashin haka ansarawa sune mutanen Madina da Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana wadanda suka mallaki kasar Madina kuma suka mallaki imani to wannan babu yana bayyana mana cewa kaunar su to alama ce ta imani sannan sai ya gama da kaunar sayyidina Ali kaunar sayyidina Ali na daga cikin alamar imani kamar yadda kin ansarawa to alama ce ta munafinci kin sayyidina Ali alama ce ta munafinci to mu kaga daga wannan babin idan ka kware game da sanin akidoji zaka gane ne littafin salafi ne domin in ba salafi ba babu waɗanda duk duniya suke hada waɗannan abubuwan guda biyu shine su kaunaci sahabbai su kuma kaunaci ahlul baiti in shi'a ba sa kaunar sahabbai suna cewa suna kaunar ahlul baiti sa'annan su kuma ainihin wato abin nan nawasu nasu bawa su kuma ba sa kaunar ahlul baiti su kuma suna cewa suna kaunar sahabbai kamar yadda muka faɗi tsakanin khawarijawa da murji'a muka ce duk ɗan bid'a ne ko haka waɗannan ma ɗan bid'a ne duk wanda yake kaunar sahabbai kadai baya kaunar ahlul baiti zindiki ne ɗan bid'a ne duk wanda yake kaunar ahlul baiti baya kaunar sahabbai zindiki ne ɗan bid'a ne dan haka sai ka hada biyun sannan zaka kubuta daga alaman munafinci sannan alamar imani ta tabbata a kanka dan haka zindikanci ne ka kaunaci matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabban shi kace baka kaunar ƴaƴan shi da kuma jikokin shi kamar yadda yake zindikanci ne ka kaunaci ainihin wato ƴaƴan annabi da jikokin shi amma ka ki matan shi da abokan shi dukkanin su alaka daya ta hada ka da su a matsayin ka na musulmi shine na manzon Allah ne wannan matar shi ce wadannan abokan shi ne wadannan ƴaƴan shi ne wadannan jikokin shi ne dalilin da yasa ake kauna su saboda kaunar da ake wa manzon Allah saboda haka baka da dalilin da zaka ware wasu daga ciki dan haka anan ma babin yana tabbatar da irin yadda aqidar ahlus sunna masu bin manhajin salaf take daidaituwa domin su ɗan shi'a cewa suke yi la wala a illa bi bara ba zai yiwu ka kaunaci mutan gidan annabi ba sai ka ce ba ruwanka da sahabbai su ma nawasu haka suke cewa ba zai yiwu ka kaunaci mutan gidan annabi ba zai yiwu ka kaunaci sahabbai ba sai ka ce ba ruwanka da su sayyidina Ali to duk wanda yake kin sayyidina Ali munafikin Allah ne haka duk wanda yake kin ansarawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafikin Allah ne قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس يقول قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار أنس بن مالك يتي ناجي من ظن الله ناتي وألامر منافق شيني كن أنصارا ألامر مؤمني يتي كونر أنصارا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi sannan yana da fa'idoji masu dimbin yawa wadanda daga cikin su ainihin yana tabbatar da bayani na alamar imani wa huwa anna shakhsa idza ahabba al-ansar dalla ala annahu mu'min da zaran mutun ya kaunaci mutanen Madina wadannan da suka wa annabi hidima to dalili ne akan shi mu'mini ne kama nassa alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallam kada da annabi ya fadi karara wal aksu bil aksi kana kin mutanen Madina din nan to kiyaya ta bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa bayan wa minha bayan anna hubb al ansar bal wa hubb al sahaba jami'an unwan li hubb rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi yana bayyana cewa kaunar mutanen Madina sai malam yace hasali kaunar sahabbai ma baki daya alama kaunar manzon Allah ce wa anna bughdahum unwan li bughdihi sallallahu alaihi wa sallama kuma kaunar sahabbai da mutanen Madina to alama ce wato kiyayyar annabi kiyayyar sahabbai da kiyayyar ansarawa to ainihin wato alama